3 fi ga watan Ramadan shekara 1445 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ta dole ne da 12 ga watan uku shekara 2024 zamu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiya ta karin musama da ni da kuma da lubawa Kaduna muna cikin surat Dukan zamu tafi aya ta 22 malam sani musama da ni ne da baki Sheikh Kasur Abdullahi Maraya shi ne zai mana fassara akramakum Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد عرفه أن هؤلاء قوم مجرمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بالفاتحة لما أطلق والخاتم لما سبق حاصل الحق بالحق فالهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وكفى بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قد عرفه أن هؤلاء قوم مجرمون النبي موسى عليه الصلاة والسلام لوكشن يمشي و Fir'auna da jama'arsa kiran da ya yi zuwa gare su na cewa su karɓi abin da ya zo musu da shi cewa Fir'auna ba Allah ba ne so da aka daina bautawa Fir'auna to wanda suke bautar Fir'auna kimtawa ba su bari ba shi Fir'auna kuma an gaya miki cewa ya daina da abin cewa shi Allah ne amma bai bari ba bai yarda ba sannan Annabi Musa ya kira su a kan cewa wa Allah ta yi wa Allah kada ku wa Allah girman kai kada ku ci wa Allah ɗa shi kenan ba ta amsa wannan kira ba shi ma suka ci gaba da yi wa Allah girman kai suka ci gaba da yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma suka yi yunƙurin ma kashe Annabi Musa alaihi salam Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi waɗannan kyautawa tare da shugabancin Fir'auna ba su karɓi kiransa ba kokari ma suke su kashe shi su ce ya kira sun za su rikin Allah ba da aron kogo sai ya kira ubangijinsa ma'ana sai ya roƙi Allah ubangijinsa ubangijin Fir'auna ubangijin kyakkyawa ubangijin kowa da kowa sai ya roƙe shi anna haulai qaumun mujrimun alhalin Allah ya fi shi sani amma sai ya gaya wa Allah abinda Allah ya fi shi sani domin Allah subhanahu wa ta'ala ya jito da yadda ya karɓi alƙalarsa cewa lalle wa'annan anna haulai lalle waɗannan Fir'auna da jama'arsa su mutum miliyan 1,600 qaumun mujrimun mutane ne masu laifi mutane ne biya ku ya ubangiji wane irin laifi suka yi babban laifin da suka yi shi ne shirka Fir'auna ya yarda da shirka domin ya ce ana rabbuhu min a'la ni ne ubangiji ku mafi ɗaukaka shi saboda shirka ba har da awar ubudiyya ya yi yayin da a wani rububiya yadda shi Allah ne kuma yadda shi Ubangiji ne an rabu kuma da saboda haka nan ya aikata bin ji na shirka don haka ya zama mutum da yin mutum da su jama'ar da kuma ta yi tsara sun yarda da maganar da cewa shi Allah ne don haka suka kasance suna rauta mai saboda haka su kuma a nan su ma an kama su da laifin shirka kwaro-kwaro sun yi shirka domin suna bautawa Fir'auna maimakon su bautawa Allah alhalin Fir'auna bai yi komai ba bai halicci komai ba bai halicci kowa ba shi ma halittar da haka sannan ga shi wajen keje 'yancin ɗan adam suna bautar da Bani Isra'ila Bani Isra'ila lokacin a Misira su wajen mutum 620 su bautar da su ake yi kisa sa aiki na fatan mutse sa aiki na noma na wahala na babu lada sa aikin kiwo na wahala na babu lada kwashe shadda har da sabuwar shadda duk wani aikin wahala da ka sani to wayannan kyautawa ƙarƙashin jagorancin Fir'auna suna turawa Bani Isra'ila ma'ana suna take ƴancin Bani Isra'ila nan ma sun yi laifi domin cutar da ɗan adam ɗan uwansa ba ƙaramin laifi ba ne a wurin Ubangiji sannan bayan haka kuma suka yi laifi bawan Allah mai daraja irin Annabi Musa ya zo yake gaya musu cewa shi manzo ne daga Allah su rabu da Fir'auna su daina bautar da Bani Isra'ila wannan hanya da yake gaya musu ya ce ita ce hanyar tsira kuma ita ce hanyar tsira ce duniyarsu za ta yi kyau sannan su samu lahira amma ba su yadda ba duk da ba su yadda ba kuma su bar shi ya ci gaba da wa'azi a'a sai suka kuma yi kwarin kashi to shi ne na yake cewa Allah hawa da ya yi kwarin kashi da mu lallai wa'annan mutane kyautawa mutum miliyan ɗaya ɗin nan da 600 babu shakka ya Ubangiji mutane ne masu laifi dalla Allah bai san masu laifi ba ne Allah ya fi su sani amma yake gaya wa Allah dalili saboda yana gaya wa Allah dalilin da ya sa ya yi addu'a cewa Allah ya tseratar da shi ya halakar da wa'annan miyagun mutane shi Ubangiji da kansa ya fi ka sani amma yana so duk abin da ka roƙe shi ka faɗi dalili shi ne nan dalilin da ya sa Annabi Musa ya ce cewa anna ha'ula'i qawmun mujrimun ya Ubangiji dalilin da ya sa nake addu'a ka halakar da su domin mutane ne biya duk abin da na biya musu wanda ka aiko ne din nan ba su karɓa ba sannan ma ga shi suna yin kurin kashe da haka ya Ubangiji ka halakar da su fa da rabbahu anna ha'ula'i qawmun mujrimun nan ayatul kursiya wala muhimmancin addu'a idan kana so ka samu wani abu ka yi addu'a idan kana so a cutar da kai daga wani al'amari ka yi addu'a wa kana rabbukum alladhi arsala ilaykum ubangijinku ya ce ku kira ni ku roƙe ni in amsa mu shi ubangiji saboda isarsa so yake ma ka roƙe shi so yake ka roƙe shi to addu'a tana da ladabba idan mutum yana so a karɓi addu'arsa akwai abubuwa da ake so a yi na farko sun za ka yi addu'ar ka yi alwala ka zamana kana da alwala idan dai haka bayan addu'a da za ka yi za ka samu ladan koyi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in domin idan Annabi zai yi addu'a yakan yi alwala سنا کی دم کے والا کپٹ کر کے ہلکی بلا کپٹ کر کے ہلکی بلا سنا کے راج سدم کہوا اندر سلاک سدم کہوا اندر سلاک کہوا اللہ کرائم kayyabi Allah kai masa kirani misali ya ubangiji kai ka halicci kowa kai ka halicci komai kai ke bayar da amfani kai ke ture cutarwa kai ke ba mu ruwa kai ke ba mu iska kai ke ba mu arziki kai ke tunkuɗe mana talauci kai ke kare mu kai ke tsare mu ina fata ka kirani kamar haka misali sannan kaiwa annabin salaki sannan kana addu'a ga ɗaga hannu shi ma koyi ne da annabi annabi nan zai yi addu'a yana ɗaga hannu har sai an ga hasken lambata shi to da ke zun da malin kai za ka yi ko ka ɗaga hannu to ba za a ga hasken lambata ka ba na fara iya cin ka yan shara ta addu'a ba 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 sannan kuma ka faɗi cewa kai mai laifi ne a addu'a ya yi shekaru yayin adam ga uwar alaihi wassalam sun ce rabbana zalamna anfusana a ganin ya ubangijin mu lalle mun zalunci kawai an ma kan bawa daidai ba to kai ma za ka yi addu'a ka faɗi cewa kai mai laifi sannan kuma ka riƙa faɗin abin da kake so Allah ya yi maka ɗin ya zama na kai ba ka bayyana ba kai ba ka koyi ba sannan kuma ka nace da yin addu'a ba wai kai rana ɗaya ba shi ke nan ka nace ma'ana ka yawaita yi ka yawaita yi ka yawaita yi sannan kuma kar ka riƙa neman gaggawa kana ganin wai kai kamar ba za ka haɗa shekara na addu'a na har yanzu ba ka ba a kai ne ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi sannan ka zama na mai karɓa kafin ka zo gurin addu'a ka tabbatar duk wasu laifuka da kake yi ka ɗaure shi musu abubuwan da aka ce a yi kuma ba ka yi ya zama da kana yi wannan a takaice na dubban addu'a kenan akwai su da yawa amma na faɗi abubuwan da aka yi wa'annan ɗin to alhamdulillah aya na karantar da mu mahimmancin addu'a sannan ayan na nuna mana mu ƙaurace laifuffuka musamman shi wannan da ake magana a kai shi kare shugaba ne shi Fir'auna mai mulki ne shekarar da 400 a gwamnati kenuwa ɗaya amma tun shekara 400 sannan saboda mulki yakan yi kwana 40 bai fitsari ba yakan yi kwana 40 bai baya gida ba sannan ga lafiya ko ciwon kai bai yi amma yau kaga ana karanta tarihi cewa lokacin da ya yi mulki mujirin ne to ana so kenan duk wanda Allah ya ba shi mulki ya yi abin da bayan mulkinsa ba za a ce shi mujirin ba ne abin da ake karanta da mulki domin duk wanda ya mulki to wata rana zai bar mulkin bayan barin mulki kuma za a faɗi abin da ya yi in ma alheri in ma shari saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye lokacin da yake mulki ya yi ayyukan alheri idan ya bari za a rika cewa ka alhamdulillah wanda ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza na alhamdulillah to bayan
فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون
فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون تباين يعني الدعاء الله يحلك فرعون الجماعة فرعون الله يجينا سد شيد جماعة بنو إسرائيل باين شكرا أربعين سيلا أمسى الدعاء dare addu'a Allah ya halaka da ruwa Allah bai amsa addu'a ba sai da aka shekara 40 to bayan shekara 40 sai Allah ya karbi addu'a sai aka biya mai abin da zai yi wanda sanadiyar wannan abu Allah zai halaka da Fir'auna da jama'ar Fir'auna kuma Allah zai tsiratar da shi annabi Musa alaihi salam da kabilar sa ta kibtawa banu Isra'il
وترك البحر رحوا إنه جند مغرقون
وترك البحر رحوا إنه جند مغرقون سوسي أنزل موسى عليه السلام يرجع بنو إسرائيل سجوه تجيزة أشرة تابان الله cewa Allah ya ce ko wannan gari na Misra da kuma da Spain in Palestine din da inda ne ya fi shawo da bi Palestine Allah ya ce ko wannan gari da bi Palestine to sai suka kama hanya suka da suka tafi sai suka zo kogin da ake kira albaharul kurdun ko kuma ɗaya sunan shi albaharul ahamar da turanci ana kira shi red ma'ana janko to wannan janko ne kogi ne da ke tsakanin nahiyar afirka da nahiyar asiya kogi ne wanda yake ya fi ƙasashe tara mana akwai shi a ƙasashe tara domin yana da tsawon shi ya kai wajen kilomita 2,250 sau da haka ya bi ƙasashe tara ya bi ƙasar Djibouti ya bi ƙasar Egypt Misra ɗin kenan ya bi ƙasar Eritrea ya bi ƙasar Sudan ya bi ƙasar Somalia ya bi ƙasar Saudi Arabia ya bi ƙasar Yemen ya bi ƙasar Jordan ya bi ƙasar Isra'ila ƙasashe tara kenan da wannan kogi ya bi su jin da suna Misra ne kaga ai kogin ya wuce Misra da suka zo wurin sai Allah ya ce wa Annabi Musa da ya ga gashi ba hanya sai kogi ya za su yi sai Allah ya ce masa ya saki kogin da sanda sanda da ke hannunsa ya bugi kogin idan ya bugi kogin kuma Allah ya ce masa kogin zai zama na ya yi hanya guda 12 kabilar Bani Isra'ila dama kabilu 12 ne kamar misali a ce kabila Hausawa zage-zage Katsinawa Kanawa Zamfarawa Kaffatawa Kabawa misali kaga duk kabilu kabilu ne ka ce ma dai Hausawa ne to kuma Bani Isra'ila kabila ce amma suna da gida 12 to kai ka ce in ya daki wannan kogi da sandarsa kogin zai yi hanyoyi 12 zai san da ne ya yi hanya zai dawo ba kogi ba to sai yadda ki kogin sai kogi ya yi hanya 12 sai suka shiga suna ta shiga suna ta shiga sai da suka kawo tsakiyar kogin daga wannan gaba zuwa wannan gaba faɗin kogin ya kan kai kilomita 155 wato kamar daga nan zuwa Sokoto faɗin kogin suna ta shiga suna ta shiga suna ta shiga da suka zo tsakiya rana dama ya samu labari ya biyo su kamar yadda Allah ya faɗa wa Annabi Musa yana zuwa rana ko shi ma sai ya faɗa da jama'a shi suna ta shiga suna ta shiga yayin da rana zai zo kamar yadda tsakiya jama'ar Annabi Musa kuma sun gama fita gaba daya sai suka jiyo suka kalli kogin suna ganin jama'a Fir'auna na ta shigowa na ta shigowa to sai Annabi Musa ya yi tunanin wayannan miya gumar su zo su ruske su sai ya yi tunanin bari kawai sun da sun riga sun shigo gaba daya jama'a Fir'auna da Fir'auna bari ya taki kogin ya ninke kawai ya dawo ruwa a hadakar da wayannan miya idan Allah ya ce mai a wata rikin bahara ka bar wannan kogi rahawan a yadda wannan kogi yadda yake ka bacci kaka da ke kaka gaggawa ka ce bari ka da ke shi wani ya haɗe wannan kogi ka bacci rahawan a nutse yadda yake wannan kogi ka bacci rahawan ma'ana tsarikan a matsayin yana hanya tun nan yadda yake ka bacci kaka
Bueno, lo que dice Abu Shanna es que usted no puede ser un hombre de Allah. Usted no se puede ser un hombre de Allah. Si Allah es el Iman, se le puede rastrar. Si que no puede ser, me es el Pujim, va a ser el Allah, no puede ser el Pujim, pero no es el Pujim, pero es el Pujim. Aka halaka da Fir'auna. To domin Annabi Musa hankalin shi ya fanta. Da aka ce ya bar kogin yadda yake a halin shi a mutum na a matsayin hanya kai ya taba shi. Sai Allah ya ce mai innahum mughraqun. Su wa'annan miyagun mutane Fir'auna da jama'arsa Ibtawa su miliyan 1,600 nan da kaga suna ta shigowa kake so ka dafi kogi ya koma ruwa ya halakar da su na ce ka bari. Kakka da jikoki ka bar shi a natse, ka bar shi a bushe, ka bar shi a matsayin hanya, karka da ba za su same ku ba, sai ta hukumu gurafu. Lalle za a nutsar da su su mutu a cikin kogi. Musa, Allah ke nan. Ya gayawa Annabi Musa ya kayyada kuma ga yadda za a yi. Ina hukumu gurafu kuma haka ne aka yi.
كم تركوا من جنات وعيون
وانا كوجي لا فتا مكر قويش دفاتش ينا دا ترفي قولن دا يكو ترفي اتكو كوجي جم كوجي انا رسي انا اكا هلكا دا كرانا دا جماعة واتو ياكي نوان ميتا جبو اكو دا اربعين واتو كيلوميتا اكو da mita 40 wato in ka fada in ka dinga lulawa kafin ka tabo ya ci sai ka ci kilomita jamko ji da to daga na faɗi kasashen da wannan jamko ji yake ba wai kasa ɗaya ba ne kasa ce tarar na faɗi to shikenan aka halakar da Fir'auna nan Qur'ani yana nuna mana a wannan aya cewa an halakar da Fir'auna an lutsar da shi da jama'arsa cewa din laifi da zalunci da mutum zai yi ya sani akwai ranar da zai haɗu da Allah. Fir'auna ya gama abin da zai daga ƙarshe ne aka yi an halakar da shi. Sannan aya tana nuna mana cewa duk wanda zai kiwa Annabi Muhammadu biyayya duk wanda zai ci bin maganganun Annabi Muhammadu to ya sani ba zai ci nasara ba. Ga wasu mutane ma Annabin da bai kai Annabi Muhammadu ba suka yi wa tawaye suka ci jin magana da an halakar da su ballantana wanda ya ci wa Annabi Muhammadu biyayya. Duk abin da Annabi ya faɗa idan mutane suka ci biyayya sai sun sha kebur tun a duniya. Na ba ta gani duk abin da Annabi in dai Annabi ya ce kaza aka ki to sai an wawwatsa mutane kebo in ya so idan mutum ya yi biyayya da Allah to a lahira kuma ya samu lahira ta yi kyau amma nan biya kusin jawo mishi wacce kofin na tallafi su yi ban da lalatun da zalamun min kawarsa mutum wani wata fitina wanda ita wannan fitina idan ta zo ba wai kawai waɗanda suka yi zalunci za ta shafa ba a'a kowa da kowa kawai za ta shafa amma an kai ba a zalimu bane in an je lahira sai Allah subhanahu wataala ya baka ni'imar sa su kuma miyagun sha wahalar a nan kuma su sha wahalar a can saboda haka jama'a mu kiyaye haƙƙin Annabi Muhammad daga cikin haƙƙin Annabi Muhammad shine duk abin da ya faɗa mu yi shi daidai gwargwado in kuma abu ne ya ce mu kaulace masa baki daya wallahi wannan shi ne zaman lafiya na kamtar
wa zururin wa maqamin karim
kamtar kumin jannatin wa uyun to yanzu Allah zai gaya mana abubuwan da Fir'auna da jama'arsa suka bari wato abubuwan da Fir'auna ya yi yana mulki kam karaku min jannati kam din nan tana nuna yawa kam karaku min jannati mutanen Fir'auna sun bar gonaki masu yawa, lambuna masu yawa, lambu-lambu da gonaki na samar da abinci, na samar da kayan marmari. Fir'auna da jama'arsa sun bari da yawa, ma'ana gwamnatin Fir'auna ta kula da mai noma. Ga abin da Allah ya fara faɗa ke. Ƙur'ani kenan. Aya tana nuna mana in kai mai mulki ne, ka yi ƙoƙari inda kake mulki ka kula da mai noma. In ba haka ba, ko za a haɗu da mai yunwa da tsadar abinci. Tamta da kumin jannati noma. Allah da kansa yake faɗa cewa jama'a Fir'auna sun bar gonaki masu yawa, sun bar lambuna masu yawa, wa uyunin da idanuwar ruwa, ma'ana Fir'auna gwamnatin shi ta samar da mai ruwan sha. In kana mulki ba ka samar da ruwa ba, Fir'auna ya waje ka ke. Allah ne ke bada wa uyunin idanuwar ruwa, kamar irin su gulabe, irin su rijiyoyi. Fir'auna da ya tafi ya bar, ma'ana kafin ya rasa akwai mene rijiyoyi, gulabe, duk wani abu na idan ruwa Fir'auna ya tada da ya bawa jama'a shi. Sun wuce yau an halakar da su ga cikin bai. Wazuru'in da hatsi, abin amfanin gona, ga gonaki, sannan ga wanda an riga an girbe, kun wannan ya kare wa'incan gonaki su kawo madadi abinci a gonakin Fir'auna. Wa maqamin karim, gurin zama mai kyau, gidaje. Ma'ana gonakin Fir'auna ta samar da mene gidaje. Bari mu bi su ɗaya bayan ɗaya. In ka auna wa'annan, zaka san cewa lalle muna da shakatawa
da yin shugaba.
Ka ɗauki noma. Global Hunger Index na shekara 2023 na bara ke nan, ma'ana tsarin ƙasashe a game da yunwa a duniya. An ɗauki ƙasashe 125. Najeriya a wajen yunwa ita ce ta 109, ƙasashe 16 kawai muka fi rashin yunwa. Kuma da abu a fiye. Amma abin mamaki, muna da ƙasar noma, domin Najeriya Allah ya ba ta ƙasa hektar miliyan 92. Amma daga cikin hekta miliyan 92 nan, za a iya noma hekta miliyan 82. Hekta miliyan 10 ne kawai ba zai noma ba. Ma'ana ƙasar Najeriya, kashi 89.13 za a iya noma a cikin shi. Duk duniya ba mai wannan. Saboda albarkar da Allah ya mana. Ku duba yadda hukuma ta ɗauki noma, ta ɗauki noma da muhimmanci ko kuwa daga cikin hekta miliyan 82 da za a iya noma shi a Najeriya, hekta miliyan 34 ne kawai ake noma, hekta miliyan 48 yana nan su ba albarkaci daji ne, kuwa ya zama gurin da bandin ke koyar mutane da su sake su. Domin da duk ana noma a dazuzzukan nan, a ina yake na ba za ku koya mutane. Amma an ba su kuma man daji, cike da mesa, cike da kasa, cike da macizai, sannan miyagun su zo su tankata mutane su je su koya a wurin ba noma. Kashi 41.48 ne kawai ake nomawa a ƙasar Najeriya. Sannan har yanzu noman fatanya shi ne a gaba, sai ka ce za a ciyar da kadangaru da tsirai. nugu mutum yaushe zai ce da mutane tarakta ake magana a duniya abinda muke bukata a Najeriya shine tarakta 70,000 amma kun san tarakta da muke da shi 70,000 saboda akwai gibin tarakta 63,000 tun daga nan Kaduna ka nufi hanyar Kano ka riga ka zo Habu da dama tarakta nawa za ka gani ka gwada duk nan da za ka tafi Kano daga Kaduna ka riga ka kallo Habu da dama ka zo takarda da biro in ka ga tarakta rubuta ɗaya nan da za ka dawo ma ka sake yi ka gan ka dawo tarakta nawa za ka gani ko ɗaya. Gurin da aka yi kokari nan za ka ja ka gaba wa shanu da rasu da lafiyar su a kakaba musu garuwar shanu su ta wahala ya kamata a ce an wuce wannan yanzu idan ka kawo wani daga wata ƙasa ya ga mutum ya duka wai da fatanya yana numawa wai ba a samar da abinci ne in sha kuma ba shi mara da in ya ga da shanu wai ana wai ga wasu na mamaki zai ba da wuce ƙasa Poland mutum mutane miliyan 37 da wani abu ne Poland amma suna da taraktar noma da miliyan 1,400 Poland amma muna miliyan 220 amma muna da taraktar noma 7,700 ya rai da ra'ayin mawa sannan da rini na gaba fata hada shigo da abinci ƙasar ka zaka za ka ga yau America duk nomanta ana shigar duk mata da abinci suna shigar da abinci America China duk nomanta tana shigar da abinci Germany duk nomanta tana shigar da abinci duk duniya ba ƙasar da ta hana shigar da abinci sai Najeriya ko ka ga wannan kasa shi da na faɗa sun wadatu ba amma ba su hana kuma a shigar musu ba saboda a ƙara wadatuwa in kaya ya yi yawa me yake faruwa farashi zai yi ƙasa sai kuma ke nan to amma mu nan ba zai ɗauki shinkafa abinda muke buƙata a shinkafa a Najeriya shine metric tons miliyan 700,000 metric tons miliyan 600,700 metric tons miliyan 600,700 shi ke daidai da kilogram biliyan 600,700 kilogram biliyan 600,700 shi ke daidai da buhun shinkafa mai cin kilogram 50 miliyan 100 da miliyan 30 da miliyan 4 wato abinda muke bukata na shinkafa a shekara a Najeriya wacce za mu ci muke ci shi ne buhu 50 kg din nan miliyan 134 shi ne bukata to nawa muke nomawa abinda muke iya samarwa a Najeriya shi ne metric tons miliyan 5 metric tons miliyan 5 shi ne yake daidai da kilogram biliyan 5 kilogram biliyan 5 shi ne yake da daidai da shinkafa mai cin kilogram 50 miliyan 100 saboda haka muna bukatar buhuna miliyan 134 na 50kg amma muna iya samar da miliyan 100 ne kawai saboda haka gibin mai kenan ake da shi muna da gibin buhu 50kg miliyan 34 dan lama rufe boda zan mai mai ka muna bukatar buhun shinkafa mai cin kilogram 50 a Najeriya muna bukatar a shekara buhu miliyan 100 da miliyan 30 da miliyan 4 buhu miliyan 134 amma abinda muke iya nomawa shi ne buhu mai cin kilogram 50 miliyan 100 saboda haka akwai rara akwai jiɗi da muke yi nema na buhu miliyan 33 na kilogram 50 na shinkafa. Dan lama rufe boda ga America duk abinda take nema tana iya nomawa, amma bata rufe boda ba. Muka rufe boda da aka rufe in abinda take nema ma ba ka da shi kuma ka hana a shigo maka, dan lama zai faru. Fashin ba take ganin Najeriya mune kasa ta 109 a yunwa a duniya, kasa 16 kawai muka fi rashin yunwa a cikin kasa 125 da aka ɗauka aka yi amfani da su wajen wannan kididdiga a shekarar da ta gabata, shekara 2023. Nan Allah yana gaya mana ne duk wanda ya yi shugabanci abinda zai tsara yi shi ne mene ya kawar da yunwa. Allah yana gaya mana a wani guri aikin gwamnati manya guda biyu mafi mahimmanci, yana ce mana tsaro na kare dukiya da kare rai da kuma tsaro na abinci, samar da abinci shi ne babban abin da ya kamata hukuma ta yi. Duk a cikin nimomin da Allah ya yi wa ɗan adam musamman Qurayshawa a wancan lokaci, babu abin da Allah ya yi musu kamar ya goranta musu sai wannan nimomi guda biyu, tsaro da abinci. Falyabudu rabba hadzal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yau din Najeriya ba wayannan gaskiya ne, jiya jiya an sace an kara sace mutane 61 a kaji an yi daji da su, ga dalibai wajen 300 na kore ga suna daji. Mutanen Najeriya da ke daji ba Allah ne kawai ta yi wa su ba ka tunda ba wannan tsaron yunwa ba. Yau buhun shinkafa a ce ya kai fiye da 80,000. Buhun shinkafa ma na ƙasar waje ya tinkari wajen 100,000. Mudin shinkafa ya fi naira 2,000 mudu. 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 Abin da yake a gwamnatin baya naira 8,000 yau ya kai wajen 80,000, wajen ma 90,000. Yau duk wani mai aiki a Najeriya in dai ba sata zai ba wani yin dan goshi. Sai dai sata yi. Inda karamin ma'aikaci. To karamin albashi ma Najeriya 30,000 ka gan kana bukatar buhun shinkafa amma an biya ka 30,000 sai ka ciwo bashi 50,000 sannan ka sai buhun shinkafa daya. Amma abin mamaki gashi na Qur'ani yana gaya mana kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in. Zuru shi ne kayan amfanin gona din da irin sarrafi da sauransu. Allah yake gaya mana cewa mutanen Fir'auna sun fashi da yawa a ga Fir'auna wajen noma gwamnatin shi ta yi. Nan an fita maganar imani, ana maganar mulkin ne, saboda adalcin Allah, adalcin Al-Qur'ani yake gaya mana fa jama'a Fir'auna ba gamta da komai da nashi. Mu yanzu in namu shugaban ya rasu ma ce mishi kamta ragamin da nashi. Dalla a wajen mulki shi da Fir'auna wa jarfi wannan dole ka faɗa ta ba yana magana kan imani ba, ina gane ku gane wannan mana a wajen mulkin, a wajen mulkin mutumin da ya hau mulki shinkafa na naira 8,000 ko 8,500 ina magana wancan zankale ne. Amma kan yabon mulki sai da shinkafa ta kai nawa? Sannan ga wani abin da jama'a Fir'auna ta bari, wa uyuni idanuwar ruwa, mana guraren samun ruwa a sha ruwa, a yi wanki, a yi wanka, a yi fashata. Allah ya ce jama'a Fir'auna sun bar mene idan ruwa mai yawa, ma'ana gwamnatin Faransa ta samar da ruwa. Yau din nan a Najeriya akwai fiye da mutane miliyan 70 wanda ba sa samun ruwan sha tsaftatacce. Miliyan 70. Yawan ku suka je wasu ƙauyuka kuna ganin yadda suke samun ruwan su. Yara da safe ba sa iya zuwa makaranta saboda jigilar ruwa, saboda daga inda za su je su ɗibo wa iyayensu ruwan da za a yi girki. Wasu sai sun yi kilomita huɗu, kuma idan sun yi kilomita huɗu ruwan shanu sun bi sun tattasa, shanu sun yi kashi a ciki, shi za su dinga farkewa, suna farkewa, suna turawa, suna turawa su kawo iyayensu. Haka za a tabbata, haka ba za a sha. Wannan su mai sa'a wani gurin babu ma'ana a kan shugabanni su jin tsoron Allah. Da muna yara za ka ji kama unguwannin nan namu duk inda ka ga akwai famfon gwamnati mai bayar da ruwa ko kana sha kana jin ƙarshin Allah saboda daɗin ruwa. Yau ina famfon gwamnati duk inda ka ga unguwa ana ɗiban ruwa, to wani mutum ne ya bomar ya fito da kan famfo jama'ar gari suke kima ya samu lada, amma ita gwamnati ta kasa ma ba da ruwan sha. Ruwa a birni ma balle a karkara. Sannan jiran da kai sa a gidanka ta kawo maka famfo, ta kawo maka ruwa a famfo, kai ka ce zawon jariri da haƙora suka fara fito mishi ruwan da ke shi shugaban hukumar ruwan ba zai iya shan ruwa ba. Ruwa a ce a Najeriya, ƙasa kamar Najeriya fiye da mutum miliyan 70 ba sa iya samun ruwan sha tsaftatacce. Dalla yanzu a garin da kake ka iya cewa shugabanka ya bar uyunan kafin?
Na'am.
Uyunan kafina?
Na'am.
Kaga gwamnatin Faransa ta samar da ruwa. Wasu ru'in amfanin gona wanda aka girbe, wanda ake amfani da shi ba wanda yake gona ba, jama'ar Faransa sun bashi da yawa abinci a kayan amfanin gona. Wa makamin karim, wurin zama mai kyau, gidaje da masana'antu, misali irin nasu na wancan lokacin, gine-gine musamman wurin zama. Turawa ya samar ya bar shi da yawa. Yau a Najeriya akwai fiye da mutane miliyan 70 wanda ba su da wurin kwana, sai dai su kwana a rufin kasuwa ko a barandar kasuwa ko a ƙarƙashin gada ko a ƙarƙashin teburin mai ki da daddare su kota mai ki ya tashi saboda shiga ciki su kwanta bakin barandar masallatai, bakin harabar cocina cocina a wasu wurare. A Najeriya fiye da mutum miliyan 70 ba su da wurin kwana. Kuma duba muna faɗan wayannan abubuwa ne domin me shugabanni na yanzu in ma ba su ne suka yi ba to su gyara wayancan sun da sun kasa to kurfi dama an zaɓe ku ne ko kuma an ce an kuka ci domin ku gyara ɓarnar da aka yi a baya.
Kare lafiya
ko amma ba dalili ba ne ku kuma ku rika ci a basi ba to ku me kuka yi kuma an kuka ci ma za a rika lissa ba. Kai adalci ka je ka ɗauki waɗannan abubuwa noma, kayan amfanin gona, abinci mai yawa, gidaje masu yawa, ruwa isasshe, ka auna waɗannan da gwamnatin garin ku ko gwamnatin jihar ko gwamnatin ƙasa ka ga ya suke yi. Amma ga Faransa abin da ya yi.
ونعمة كانوا فيها فاكهين
ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعم هو شيني نبيار بجماعة فرعون لفرعون السكبان شيني ونعمة لأبو هو الجن ذاتي كانوا فيها فاكهين وانا سكا كتن شي فاكهين سنا جن ذاتي سنا نيمتوا في هذا وانا أبو هو wato bayan wayancan abubuwa na wajibai da ya kamata gwamnati ta samarwa mutane to gwamnatin Fir'auna ta kuma samar da wasu abubuwa ma'anar jin daɗi sun bar shi. Allah ya halakar da su sun bar shi. Ne abubuwa da jin daɗi. Don misali irin abubuwa na jin daɗi, misali kamar waya ɗin nan abu ne na jin daɗi. Kamar misali wannan abu shuke-shuke na gari a wala wani wuri a yi lambu na hutawa mutane abu ne na jin daɗi. Irin wa'annan abubuwan da kodin su ko ba su za ka rayu. Misali yanzu ba sai ma waya ta zama kusan abu na waje, wata gwamnati ce ta kawo kaga wata ran ana tarihi yanzu ana ta dauka kuma Obasanjo ne ya kawo. Amma mutane sai su zaki Obasanjo ka ce mai kaza ɗin kaza, to kai musulmin ka da ka kawo da yayi duk wanda ka zaɓa wai saboda wai musulunci, saboda yau musulmi ne ka gaya mana me ya kawo wanda ya daidai da waya ɗin nan. Jiyar saboda haka ko ka yadda ko kar ka yadda Obasanjo ya wanda ya kawo ba ka zaɓi don ba za ka iya faɗin me ya yi ba. Obasanjo ya kawo wannan waya shekara ta 2001 a watan Agusta. Kafin watan Agusta shekara 2001 Najeriya ba 100 in an maka da suwa dole sai ka je ƙauyen in an yi ka je ke kalafiya. Amma yanzu in ba ka da kuɗin mota kana iya aron waya wani ka ce dala ga lambowa da kira mana shi sai ka kira ke magana da shi kuma yana da ita kana da girma kana ma iya kallon hoton shi yana kallon ka kana kallon shi kuna magana. Allah ya kawo mana wannan ta hanyar wa Obasanjo. Mutane mu da adalci shi sa kage na mu ba ta komai shashar kare kawai saboda me wanda ba na ku ba in yayi ba fa ya bari ka ji ba nan Allah ne yake fada na bin da Fir'auna yayi saboda adalci. Wannan ke ce ka mana waya shi ya kawo mana hukumar razai ta kasa na hafa ka kuma ba ta jaba na hafa ba hukumar razai ta kasa kai wanda ka kawo saboda addini ne ya yi wa musulunci wani amatin jama'a Fir'auna sun bar abubuwan jin daɗi ni'imomi abubuwa da jin daɗi kano biya maki wanda suka kasance suna jin daɗi da waɗannan abubuwa ne wato social welfare jin daɗin al'umma ake magana a nan. Dama sashe na 14 ƙaramin sashe na 2 ba na tsarin mulkin Najeriya 1899 ya ce babban aikin gwamnati shi ne mene samar da tsaro da kuma samar da jin daɗin al'umma abubuwa na walwala. To mu abubuwan ma na wajibin babu ba abinci yunwa ake a Najeriya ba tsaro a Najeriya lukude da da sake mutane a ce sai daga bayan jide an yi daji da ku sai su taho da jiniya zo karanta musu da can ba za su sha ku ya fi za a dawo da su me kai kafin a sake su. Aikin tsaro a Najeriya aiki ne na gwamnatin tarayya. Ka ji ma gari irin Kuriga, girman garin Kuriga inda aka sace ɗalibai 320 amma ofishin yan sanda ma ba ba a garin balle yan sanda. Can sake mutane ko lokacin jiniya su je karanta musu da can ba za su bar garin su biya. Mutanen da ke da na'urar su gano mai maulidi ɗan ta adada su sakan mai bom amma ba su da na'urar da za ta gano bangin ko ɓeraye 100 ba ta kasa a gaba a kasa yaran makaranta 320 amma suna da na'urar da za su gano masu maulidi su saka musu bom amma ba su da na'urar da za su gano ɗalibai 320 a daji wato kunji abin da za ku yi, za mu ci gaba da yin addu'a ta Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhi fashuq alayhi
amin
wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihi fakufi amin wa qala
alayhi salatu
wassalamu so da duk kina da mu da Allah ya kara wa nabiyya azuki da mashallah kalima Allah ya tabu cika da imani da gaskiya da malamu da kuma da gamu da gaskiya Allah ya gamu da samu
amin
Allah ya kara da nabiyya azuki da albarka da kwanciyar hankali saboda wa'ayin Allah da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخاتم لما أثر والناصر المهدي الهادي الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وكتابه العظيم
آمين
وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام
آمين
وسلام على المرسلين
آمين
الحمد لله رب العالمين